Sauyi
daga muryar Amurka a Washington DC. Sashen Hausa ne na muryar Amurka yake muku magana a cikin shirin mu na matasa, shirin yau da gobe akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM din duk a Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Idan aka leka can kasar Ghana kuma a birnin kuma su ana iya jin mutum Alpha Radio ko kuma a fada ka tokan cikin yanar gizo mutum VOA Hausa.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, yau Alhamis 26 ga watan Yulin shekara ta 2018, zamu yi magana ne akan yunkurin gwamnatin Jamhuriyar Nijar na raba magungunan zazzabin cizon sauro.
Muna yin shi ne duk shekara ga ana dokar watannin da cutar cizon sauron ta hiyawa cikin shekara, ya doki wata hudu. Kamar yanzu nan cikin gari da aka yi nazari mun gani in muka zauna wuri guda akai abu mutane ba su mazan sawa, shi sa muke gida-gida cikin gari. Amma a daji zama ake cikin gari haka kamar kauyuka, sai a doki gari a zo a zauna mutane ayi yawaye kuwa, kuma da matan nan masu bi gida-gida suna gayyu an fara, sai duk mata su hito su zo nan wurin abada.
Sannan kuma muna dauke da wani rahoto wanda zamu ji cewa an fajjada da cewa Najeriya har yanzu ita ce ta biyu a fadin duniya game da mutane da suke dauke da ciwo mai karya garkuwar jiki, wato HIV, in ka dauki Afirka ta Kudu.
Ana duba abubuwa irin na cutan kanjamau, a tabbatar mutane suna da shi ko ba su da shi, ana aunawa. Cuta mai karya garkuwar jiki, a ga mutum na da shi ko baya da shi, a kun yana da shi a tura shi wajen ba da magani. Boye ne ba a so mutane su aje ana faɗa ko a kasuwa ko rabuwa, ga koya mutane yanda suke yamu na da abun da a ƙasa. Tunda mata masu zaman kansu din nan muna gura musu ko su yi amfani da nasu koron roba na mata ko su yi amfani da na maza, an maza sun ki saboda kansu da ciwo daga wani namiji kan namiji da ciwo daga jikin su. Kaga zai tallafa wajen hana yaduwar ciwon a Najeriya.
Za kuma mu karanto sakonnin tambayan da muka maku a shafukan mu na abota.
To yanzu kamar yadda Daula ta ce, bari mu fara da sakonnin da kuka aiko a tambayar da muka muku game da wannan magana yadda za a dakile zazzabin cizon sauro.
Sakon farko ya fito daga Abubakar Kawu Girgiri, inda yake cewa to da farko dai muna jinjina wa hukumar lafiya na kasar Jamhuriyar Nijar bisa billo da wannan shirin, sannan kuma abin da ya kamata jama'a gari su yi wajen kare kansu shine tsaftace muhallin su.
Sai kuma Habu yace salamu yau da gobe, shiga gidan sauro wato net a turanci shine kawai zai saukaka damuwa ko kuma daukar ciwon zazzabin na cizon sauro, saboda ba ma iya tsaftace muhallin mu ku tashi lafiya.
Sai sako na gaba, inda ya fito daga Yakubu Mai Bauchi Rishi, inda yake cewa salamu yau da gobe, ya kamata idan hukumomi sun tallafa wa al'umma don kiyaye lafiyar su, to su kuma al'ummar su kiyaye wajen tsaftace muhallin su.
Sale Muhammad Sale Damare yace yau da gobe, baya ga rabon magungunan sauro da rahotanni suka nuna ana yi a Jamhuriyar Nijar, to abinda jama'ar gari ya kamata su yi shine ya kamata su tabbatar sun bi umarnin da aka basu domin kare lafiyar yaran su, su rika share magudanan ruwa wanda yake kwanciya kenan, da kuma noma ciyayi da ma duk wani abu da zai iya amfanar da su da amfani kuma da gidan sauro.
To sai sakon Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, inda yake cewa tsaftace muhalli musamman kuma dinga amfani da gidan sauro, sai kuma mu dinga addu'a Allah ya kare mu daga duk wata cuta ba ma zazzabin ciwon sauro kadai ba.
Omar Bakal Magariya Kitari Alasa na faɗa daidai ce, yau da gobe to abinda ya kamata al'umma su yi shine a bi ka'idojin shan magani daidai da yadda aka umarce su, sai kuma su tashi su yi iya kokarin su wajen tsafta.
To sai sakon Aminu Fatakai Ringim, inda yake cewa ya kamata jama'ar gari su ba da gudunmuwar su wajen amfani da gidan sauro, idan kuma ba su sami gidan sauro daga gwamnati ba su saya da kuɗin su.
Yusuf Usman Muhammad yace yau da gobe, yana ɗaya daga cikin abin da zai kawo sauki shine tsaftace muhalli da kuma samun rigakafi mai inganci.
Sai Isuhun Dila Faki jihar Kaduna, inda yake cewa to hukumomin lafiya a Jamhuriyar Nijar, muna yi muku addu'ar samun nasarar daƙile cutar zazzabin cizon sauro, da ya addabi al'ummar kasar har ma da kasar mu Najeriya.
To sai kuma Mansur Babaura na fada yace tare suka hada wannan sako da Kidora Digaga dan Fulanin Warje suka ce salamu yau da gobe ikon Allah tabbas riga kafin dai yafi magani inji masu iya magana. Babban abin da ya kamata mu yi domin kare kanmu daga wannan cutar shine mu kasance masu tsaftace muhallan mu a koda yaushe sannan mu dinga amfani da gidan sauro.
To sai sakon Abdullahi Laki Puntuwa inda yake cewa salamu yau da gobe hakika hukumomin kasar Niger sun kyauta matuka. A yanzu abin da ya rage al'ummar kasar sai mu yi amfani da kayan da aka ba su domin cin nasarar dakile wannan cuta.
Haka. To sai kuma mu je ga Gambo Barau Fatuskum yace gaskiya ya kamata ƴan Niger bayan wannan allura da ta cizon sauro da kuma minin da aka kuma musu da sauran da su daure su dinga kwanciya cikin gidajen sauro shine kariya da gujewa kamuwa da zazzabin. To wato yana nufin bayan wannan allurar da magunguna
su kuma dinga shiga cikin gidan sauro. Sai sakon Yahaya da Nazare jihar Bauchi wanda aika tare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare inda suke cewa eto akwai bukatar al'ummar jamhuriyar Niger su baiwa jami'an kiwon lafiya haɗin gwiwa kan yadda ya dace su yi amfani da magungunan.
Haka yake. To sai kuma Abubakar Yakanaji Bauchi yace yau da gobe abin da ya kamata jama'a su yi shine ya kamata kowace uwa ta saka ƴaƴanta cikin gidan sauro da zarar magariba ta yi.
To haka ne kam. Sai sakon Abu Ammar Ajora Allah sana faɗa sunan nan daidai inda yake cewa ya kamata mu rika tsaftace muhallin mu daina barin kwata na taruwa sannan kuma mu rika amfani da gidan sauro.
Shikenan kuwa.
Idan kunne ya ji jiki ya tsira.
Haka ma ba haushe ce. To daga ƙarshe zan karanta sakon Rabi'u Nuhu na Bukka yace daga jihar Katsina assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah abin da ya kamata al'umma su yi su tsaftace muhalli ku tashi lafiya Usman Ahmad Kabara da tawagarka.
To mun gode a cigaba da aika mana da sakonni. Tun makon da ya gabata ne aka fara rabon magungunan yaki da zazzabin cizon sauro a jamhuriyar Niger don haka bari mu ji wani rahoto da Tamar Abari ta aika mana daga Damagaran.
Kowace shekara a daidai wannan lokaci na yawaitar ruwan damana, hukumar kiwon lafiya take rabon maganin rigakafin zazzabin cizon sauro ga yara ƙanana. Dr. Aishatu, mataimakiyar jagoran asibitin Gunduma da ake ce ma District Sanitaire, ta ƙara haske kamar haka.
Muna yin shi ne duk shekara ga ana ɗaukar watannin da cutar cizon sauron ta yawa cikin shekara ya ɗauki wata hudu.
Ko akwai adadin da kuka keɓe na waɗanda za a wa rigakafin nan?
A takaice ne waɗanda muke hasashe su ne 78,000 ko 678 insha Allah su ne muke hasashen dai mu ba duka wadu wata. Yana rigakafin ya shahi yara daga shekara 3 zuwa shekara 5. Kenan wata 59 su kadai ne banda manya tunda kun san komai nazarin shi akai a ga cikin yawan mutane wani kashi abu yayi wahala dawa ake samu mace da yawa kenan nan ake fara sa karhi a kiyaye.
A cewar Dr. Aishatu sun yi tsari na yadda za a bada maganin nan a ko ina ya kuma samu karbuwa
kamar yanzu nan cikin gari da akai nazari mun gani in muka zama na wuri guda akai abu mutane ba su masansawa shi sa muke gida cikin gari amma a daji zama ake cikin gari haka kamar kauyuka sai a dauki gari a zo a zamana mutane ayi yawaye kuwa kuma da matan nan masu bi gida suna gayyu an fara sai duk mata su hito su zo nan wurin abada. To su kuma wadancan yake hamu jan kauyuka na nisa wanda kawo gida uku ne hudu su kuma shi ma nan wuciya ne aka azo a biya a ba ƴan gidajen kuma ai gaba wanda muke ce ma kenan avance.
Ita kuwa Hajiya Yaha jami'a ce ta kiwon lafiya a Pemis Stad ta nan da Magaran cewa ta yi wannan rigakafin ya samu karbuwa. Tala'akari da yadda a yanzu ba sa samun marasa lafiya na zazzabin cizon sauro masu yawa kamar da.
Kuma sauyi da kwai sauyi da yawa tunda mafi yawa diyanar da suka samu CPS kin nan daga 1 har zuwa ta 4 da wuya suke kamuwa da wannan cutar ta masasalar cizon sauro. Babu yan malati sarai yanzu masu masasalar cizon sauro dai. Daga an fara ruwa da shi kenan mun gamu da masasalar cizon sauro amma yanzu da sauki. Yayi sun ragu sosai ma. Yanzu a sati mutum 20, 22 babu 15 haka dai mahi yawa dai a ce a tsaya 20 ma a sati abin da muke samu yanzu a da lokacin da babu CPS daga waraka tayi ma samu mutum 100 na wa sati da kai lokacin da muke samu 700 ma a sati yanzu da dama kuma abin da dadi da muke ji ma wannan magani da ake da ba duk gidan da ka sallama in ka tambaya mutane suna amsa shi
wasu mata da aka ba diyansu maganin da basu so a ambaci sunan su ba sun yaba da wannan rigakafin
gaskiya yana da amfani tunda kafin masassara ta kama yaro in ka bashi ko da za ta zo cikin sauki
ina ba da su ana ba su saboda kariya masassara cizon sauro to gaskiya dai in an ba da magani yana da muhimmanci a ba ma yaro shi
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger
to madalla a gaishe da Tamar Abari To bari mu ji ta bakin ministan lafiya na jihar Niger Dr. Idi Mai Nasara game da manufar gwamnati akan wannan batun yakar cizon sauro.
Haka yake to mutafi jamhuriyar.
Game da matakai na waya kai wanda duk sahib Allah ya bakin dakin shan magani in ɗan mala sun zo sai an waya musu da kai. Ana ce musu ga abin da kamata su yi musu kiyaye ciwo kamar wani tsabtace be mahalli tsabtace jiki tsabtace hannuwa ko ko in kamar yanzu lokacin damuna in ka doka ana rabon gidajen kamar maganin sabro a ce musu ya kamata su yi unwani kuma akwai kamar wata siyasa da mun ka hiddo ta cikin watan ga hudu lokacin damuna da za a bi garka ana raba magani na yaki da ciwon masassar cizon sauro tunda ta san ita ce Umma Ubaisa mai kawo mace da yawa da yara da kanan da mata masu juna biyu to wannan tsawon wata hudu ana biya gida ana bada wannan magani
kauta ne kuma
abubuwa da wanda da ya shi kabir la ya kamata ya zo gidan shan magani dan a bincike shi mutane su bar unwani da magani wanda ake saidawa ga hanya wanda ake saidawa ga rayuwa
wanda kuke bayarwa kyauta ne
Afrika in ka doka balle nan wannan magani ne mutum in yaji na ciwon kai sai ta sai magani haka ne kaga san ko magani ne
amma wanda kuke bayarwa kyauta ne kamar na cizon sauran nan
kyauta ne muke bada shi kyauta ne ba ɗaya dala kai hamma ma shi sanje ma da ake bada kyauta ne muke bada shi
sannan kuma ba ku samu rahoton wasu suna tuwa su karba kila su saida
to lalle muna sa inspector suna hokiya da ido kasan ba a yin irin wannan abun a ce ba a samu ba
wasu
wanda za su aiki na asha
dole
ba a abun nan amma muna ɗaukan matakai dan dai mafi yawan abun da an ka aika ya je ga waɗanda ya kamata a ce ya je gare su kullum muna bincike mun sa inspector ko ina game da irin umuwar wannan campaign muna sa mutane koyon da ke zuwa suna jibawa
suna sa ido
ne ake nan ana wannan aiki anya wannan aiki ana yi ne da kyau suna kawo muna sakamako duk lokacin da an ka fara wannan aiki
to mun gode sosai Dr. Mai Nasara sai wani lokaci Allah ya kai mu mun gode
mai to a ga da mutane
abuta lafiya
mun gode yar baba da wannan waka
wakan kam na shiga jiki
sauro ka akwai mugun aiki ai to kamar yadda muka yi alƙawari kai tsaye ta waya muna tare da Dr. Mamman Sani babban magatakardan kungiyar jami'an kiwon lafiya ta Simpamed da kuma kasancewar shi shugaban wani asibitin gwamnati a birnin Yamai dake Niger
to dan mu ji matakan da suka rataye a wuyan gwamnati da kuma sauran jama'a
wannan ce ta saka muka lalubo shi assalamu alaikum dakta
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ya aiki ya kwana biyu.
To alhamdulillah.
Barka da shigowa wannan filin doctor.
Yau barkamu barkamu.
Yawa. To muna magana akan Jamhuriyar Niger ta yi hoɓɓasa domin ganin cewa tana raba magunguna da gidan sauro da makamantansu domin yaki da zazzabin cizon sauro wato malaria a Turanci, wanda kuma yana ɗaya daga cikin abin da ke halaka ƙananan yara da mata masu juna biyu da makamantansu. Me zaka ce, menene yunkurin nan na gwamnati, ƙarin haske da zaka yi abin da ya rataya wuyan gwamnati da kuma wuyan al'umma?
To madalla, kamar yadda kuka faɗi, mahukunta na Jamhuriyar Niger sun ɗau matakai na yaƙi takamaimai da masasarar cizon sauro. Abinda ya kamata a gane, kun san matsalar cizon sauro a ƙasashe irin namu kamar Jamhuriyar Niger, malaki ne wanda yake illa da yawa, kamar yadda kwatanta da yawancin rashin lafiya da kuma rasuwa da ake samu musamman ma ga yara ƙanana da mata masu juna biyu da makamantan haka. Ita matsalar cizon sauro wannan tana daga cikin ummal abadisa da take sa ana samu irin wannan matsaloli. To abin da ya kamata daman a kawo matakai na kariya. To matakai na kariya da matsalar cizon sauro abubuwa ne wanda suke da yawa. Bayan tsaftace muhalli da kwana gidan cikin gidan sanyi wanda ya kamata kowa ya rika yi saboda a kare shi saduwa da wannan sanyi, kamar yadda kuka faɗi yara ƙanana wanda ke ƙasa da shekara biyar tana musu illa ƙwarai. Don saboda shi ne gwamnatin Nijar ta ɗau matakai nan da shekaru kaɗan da suka gabata aka yi duk lokacin damuna in ya fara, kamar lokaci zuwa wannan wata na juwan ko juye zuwa wata huɗu da a duba yara ɗin daga wata uku zuwa wata hamsin da tara kenan, musamman wanda ke ƙarshe da shekara biyar a rika ba su magani wata zuwa wata saboda a kare su, saboda kamar yadda ake faɗi ita garkuwa ta yi magani. Don wannan yana sawa ƙwarai a rage kamar kamuwa ma da wannan matsalar cizon sauro. Inda ana ba da wannan magani cikin ikon Allah, ba ma a ma kare ba da ba a ma yi wannan tsarin ba san ma haka zan illa ta kashe mutane. Don wannan muhimman abu ne mai amfani wanda gwamnatin Nijar da masu dafa mata su kama mata kamar masu hannu da shuni suka ɗauki wannan matakai, kuma ana ganin amfani shi ƙwarai da gidan likitoci wannan namu. Wannan ƙoƙari ne wanda gwamnati ta yi, kuma al'umma ya kamata su gane su ba da haɗin kai duk mai yaro a ba shi wannan magani, a lura a tabbatar da yaro ya sha shi, kuma a rika kula da abubuwan da suke iya wakana. Saboda shi kun san magani ana shan shi ne yana iya sa wani abu, don kuma abin da ya samu a gidan likita saboda a kawo matakai saman shi, kuma jama'a a samu a waye musu kai musamman al'umma gaba ɗaya, kuma da shugabannin al'umma ya kamata duka a samu a haɗa ƙarfi da ƙarfi a ciyo kan wannan matsalar ta cizon sauro da take zama da annoba musamman ga wannan lokaci na damuna.
To bai ga bangaren matakan nan na gwamnati, kai ne babban magatakardar kungiyar Simpamed ne kuke cewa kungiyar ko? Yawa, to menene babban abin da kuke yi, wacce irin gudunmawa kuke badawa domin ganin cewa al'umma sun kai gaggaci da gwamnatin kanta?
Gudunmawa da muke badawa, ta san kamar yadda ka faɗi, mu kungiya ce ta manyan ma'aikatan likitoci wanda ake ma samfanin yawanci da kuturori wanda muke cikin aikin gwamnati kungiyar mu ce wannan. To abu na farko da muke yi shi ne dukkan mambobi namu suna ba da goyon baya, suna ba da ƙoƙarinsu na a samu a yi wannan kamfani wannan ta shawshawa da magani da ake a samu a yi sirkinta. Duka kowa ba da ƙoƙarin shi, duka insha Allah ana muna ba da goyon baya a yi ta, muna ba da ƙoƙarin mu da muna sa hannu a cikin ai gaba ɗaya, kuma muna sensibilize saboda duk kamar in ta kama a yi bayani a waye ma mutane kai wannan duka aikin mu ne, saboda bayan wannan kamar mu kungiya ce ta fara kura, saboda in an ci canjita duka muna daga cikin ruwan fara kula, muna ba da ƙoƙarin mu ga waye kai na al'umma saboda jama'a ka lura kusan da shi wannan magani yana da amfani in aka sha shi, saboda kun san har yanzu akwai mutane wanda suna shakku da wancan magani da wasu abubuwa a kasashe irin namu. To muna ba da ƙoƙarin muna waye ma mutane kai da mutane su tabbatar da wannan abu ne wanda zai yi amfani
ga jama'a gaba ɗaya, musamman ma ga musu masu rauni, saboda yanci masu rauni, yanzancin yara, yanzancin mata, yanzan da ya kamata duka a samu ai kariya. Musamman shi ne abubuwa ne da sunan kungiyanci abinda muke yi, waye kai yau daga muna yin shi duka da zamanto a cikin gidan kafafen labaru, gidan radiyo, da talabijin da makamantan haka, kuma musamman har wasu conference duka muna yi a sa'awar mutane kai da a samu a ɗauka ta kaina a kai.
To doctor, kuna samun taimako, kuna amfani da kudin kungiyan ku ne domin tallafa ko kuna samun taimako daga kasashen waje?
Ah, ba mu samu taimako da kudin kungiyan mu ne muke amfani, muna wannan ayyuka kuma da kamar NGO wanda su ma suna ayyuka na samu a taimaka ma al'umma, tare da muke yin shi a samu duka a waye kan jama'a. Wannan duka kungiyoyinmu ne, kamar kudinmu ne na kungiya wanda muke haɗa, ba wata kungiya ta kasashen waje ke kama mana saboda wannan aiki da muke.
To misali mutanen gari su kuma wata irin ko kuma wani irin haɗin kai suke ba ku, saboda ba yanda aikin zai yi sai da kuma mutanen gari haɗin kansu? Misali suna fitowa, a'a suna nokewa, ya abin yake?
To musamman irin wannan rabon magani mutane, saboda kun ce ita wata ciwon soro ga wannan lokaci da kuma da mana a ƙasar mu ta Nijar, shi ne wanda musamman kowa yana yin shi. Abu na farko da ake yi, kamar yadda ku faɗi, kafin a fara ma ana waye kai. Waye kai wannan yana sawa mutane su ba da goyon baya, saboda shi ne irin wannan ma ba da magani za a yi shi, yana da kyau kafin a fara a yi ta waye kai, mutane su san da menene ake yi, saboda kun san mutane cutu abubuwa kamar an saba shuta, an san akwai mutane suna kullum bambantawa da kamar abu na tsohon illa da ake yi, kun san abubuwa ne wanda har yanzu suna kawo rakaɗi a kawo na mutane. To mu muna samun mu waye ma mutane kai da ba ɗaya ba ne shi wannan masar cikin tsaro ke, saboda kowa ya san yadda take bala'i a ƙasashe a ƙasar wannan tamu. Insha Allah muna samun muna waye ma mutane kai, kuma mutane suna fahimta, suna yarda, babu akwai masu kiya ɗaya cirtu su ce a su yaransu suna da magani sun yi vaccination kinsu, cirtu yawanci kamar yin ku yayin da kuka ɗan takarda yawanci duk shi ne suke samun wannan matsala ne, wanda ya san ya san yadda masassar cikin sauro take da matsala. Bari ba a samu kiyawa irin wannan, kuma muna samu muna tawaye ma mutane kai cikin ikon Allah, ana samu ana ciwo kan wannan matsaloli.
To doctor, ya maganan nasara, ana samun ci gaba kuwa, suna amfani da magungunan kamar yadda aka gaya musu, cutar na ragewa ko tana ana samun karuwar ta ne?
Ana samun amfani kwarai, saboda tunda aka fara wannan bada magani bishi shekara, ana samun raguwa ta yawan masu kamuwa da masassara cikin sabo. Kamar da ba a bada wannan magani, in ku je gidan likita da wannan lokaci na damana fasken yanzu a jamhuriyar Nijar, lokaci ne wanda ruwan sama yana zuba biri yawa, kuma sai ruwa yana zuba, ruwa yana taruwa, kuma gudu da sauro yake samu ya bunƙasa ya yaɗa wannan masassara. To in ku je gidan likita sai ma ka rasa inda za ka sa kafa a wani lokaci, musamman in ka je gurin yara, farin yara suna da matsaloli na masassara cikin sauro. Cikin ikon Allah, in dai lokacin da aka fara ba da wannan magani, yawan yara masu kamuwa da manyan ma duka gaba ɗaya masu kamuwa da masassara cikin sauro kwarai sun rage, kamar yadda ku ji likita, wanda da turanci ake cewa mutif da consultation na masassara cikin sauro malaria, wannan kwarai yana samu, ana samu adadi kenan, ana iya cewa alhamdulillah ana samun sakamako ga wannan abubuwa da ake tuni.
To misali ɓangaren gwamnati kuma, kuna da kiran da za ku yi mata ne? Gwamnati misali tallafi ko guga kungiyar ku ko ga mutanen garin yadda take abun da ya kamata, kila kuke ganin baraka ce ta toshe daga ƙarshe ka amsa mana
wannan? A kiran da muke yi ga gwamnati a samu zamanto irin wannan abubuwa, in za a yi a sa kowa ya bada gudunmuwar shi gwaggwadon abin da yake iya yi, kamar yadda muka faɗi da farko, waye kai shi ne jimshiɗin kamar cin nasara ga komai, saboda in aka fara kamar kanaki kaɗan kafin a fara, ya kamata a ce duk kamar ƙungiyoyi na wuraren hula da sindika wanda suke aiki gaba gidan aikin likita, kamar mu suna famar wannan, ya kamata a ce an samu a cikin gimshikan wanda ya kamata su ba da goyon baya a waye ma al'umma kai kuma da dukkan makamantan haka kuma a waye kai jama'a ta san menene ake yi inda mutane in suka ji ba a samu matsala kamar yadda na fahimta bayan hula da muke da ka jika ko hula hallo ta muna iya aiki da wannan mu sai a dau matakaicin da kwari a yi
shi to ai likita dole nan zamu dakata saboda lokaci yayi halin shi sai da lokacinka to da muka koma cikin Najeriya zamu ji cewa rahotanni fa suna nuna cewa Najeriya har yanzu ita ce ta biyu a kasashen duniya wanda take dauke da mutanen da suka fi yawan cutar HIV wato ciwo mai karya garkuwar jiki in ka dauki Afirka ta Kudu nasu daga gare ka
daga lokacin da aka gano bullar cuta mai karya garkuwar jiki ta farko a Najeriya a 1986 ba za a ci an samu gagarumin nasarar yaki da cutar ba shugaban kungiyar masu dauke da cuta mai karya garkuwar jiki ta Najeriya NEPON a takeice Victor Omoshehin ke magana kan yadda cutar ke cigaba da wanzuwa duk da bayanan campaign din yaki da ita da ake yi Omoshehin da ya jagoranci taron juyayin waɗanda cutar ta kai kabari ta hanyar kunna kenduran karama marigayan ya ce Najeriya ce ta biyu mafi yawan masu cutar a duniya baya ga Afirka ta Kudu. Dogaro ga tallafi daga ƙetare ke tazara lamuran da ana nasarar yaki da cutar inji wa Moshehin wanda ke gani sai duk kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sun shiga wannan campaign ɗin. Haka nan ya ce da cutar ta samu yaki ganin tamkar yadda ake wa Ebola da tuni an cimma gagarumin nasara. Wata damar ita ce ta yaduwar cutar tsakanin masu luwaɗi da ba sa fitowa fili su nemi magani don tsoron hukuncin ɗaurin shekaru 14. Duk da haka hukumar yaki da cutar ta Najeriya naka ta ce wannan ba uzuri ba ne sam don kowa na da hurumin samun magani. Kazalika akwai yaduwar cutar a yankunan karkara da rashin wayewar mutane kan amfani da kariya a wajen hulɗa da wa'imma mata masu zaman kansu ko ko mummunar ɗabi'ar nan ta aukawa yara ko ma dai manyan da shi'umai ke yi da fyaɗe da ke daɗa ƙaruwa kullum. Hukumar Najeriya na bayyana nasarar rage bazuwar cutar ta hanyar wayar da kan jama'a da kuma buɗe cibiyoyin gwajin jini don gano matsayin mutane kan cutar kyauta. Ga abin da babban sakataren hukumar lafiya matakin farko Abuja Dr. Ilwan Muhammad ke cewa
ana duba abubuwa irin na cutar kanjamau a tabbatar mutane suna da shi ko ba su da shi ana aunawa cuta mai karya garkuwar jiki a ga mutum na da shi ko baya da shi a kuma in yana da shi a tura shi wajen ba da magani boye ne ba a so mutane su aje ana faɗa ko a kasuwa ko rabu an ga koya mutane yanda suke muna da abun da a ƙasa tunda mata masu zaman kansu din nan muna gura musu ko su yi amfani da nasu koron roba na mata ko su yi amfani da na maza an maza sun ki saboda kansu da ciwo daga wani namiji kan namiji da ciwo daga jikinsu kaga zai tallafa wajen hana yaduwar ciwon a Najeriya ciwo mai karya garkuwar jiki duk in an sa wannan roban zai hana kamuwa ne kuma kar a samu ciki shege a cikin wasu azuwa zuwa kaga wannan abun ya rage abun da ke damu na cinye yara ba su da kuɗin yin aure so yanci sai sun girma ransu da su ta su je wajen daddare to kaga sun je da su dauko ciwo sai har sun kamu da ciwo mai karya garkuwar jiki
wani kalubalen shine fitinar ta'addanci da ya sanya mutane rasa muhallansu inda kan kanje wa mutane musamman mata a sansanonin gudun hijira barazanar samun cutar
the women and girls in particular are at risk for sex and gender based violence and of course at risk
nan ma wakiliyar Amurka cewa committee sulhu na majalisar dinkin duniya Michelle Simon ke bayyana sakamakon rangadi da suka kai sansanonin jihar Borno da kasashen tafkin Chadi inda mata ke fuskantar barazanar aukawa lalata da rashin madafa wasu amma kashi mazajin su da kuma ƴan mata da suka rasa iyaye
the US response on the humanitarian side totals $301 million in humanitarian
hakan ne ma sa Amurka don jin kai ta bada guduma dala miliyan 301 hakan karfafa guyar masu dauke da cutar da cewa su rika shan magani domin cutar ba ita ce karshen rayuwa ba Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
to madalla a gaishe da Nasiru Adamu Elhikaya to Usman to mako mai zuwa ranar Alhamis idan Allah ya kai mu zamu tattauna akan wannan batun dan jin wani matakai Najeriya ke ci gaba da dauka domin dakile yaduwar cuta mai karya garkuwar jiki a kasar
haka yake domin kowa in kika duba kamar yadda ake magana cewa Afirka ta Kudu ce ta fi Najeriya yawan masu dauke da wannan ciwo to dole kenan da Najeriya da South Africa ta Kudu ne Afirka ta Kudu kenan sai kowa ya miƙe tsaye wajen magance wannan al'amari musamman a Najeriya kasancewar ana buƙatar ƙarin wayewar kai da makamantan haka da fatan ko mutane su ma su taimaki kansu ko to yanzu kan dole kin san lokaci wai ba zai bar mu ba sai da fatan za su bi mu mako mai zuwa din
domin cin ci gaban wannan
magana da muka faro ta maganan ciwo mai karya garkuwar jiki. Yanzu kan dole mu tattara ina mu na madadin
Dai Daula Salim
sai kuma Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Rob McLean. Usman Ahmad Kabarani a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Ana iya koma shafin mu na yanar gizo a saurari yau da gobe duk da suka gabata wanda kake bukata ka ji ko wannan ko wasu. Da ma sauran shirye-shiryen mu a sashin Hausa voahausa.com. Mun gode. Ba ruwanta a yau da malalaci. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. Wasanni na motsa jike dinkin su buta share.